ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله muna gode wa Allah da ya tara mu a wannan masallaci na mai albarka wanda kuma a yau a madadin karatun da nake gabatarwa kuma Allah ya kawo mana wani babban malamin da ya ziyarce mu kuma kamar da tabi'a ta ke ta malamai duk inda yake kuma da mun sha faɗa kuma muna ji a bakin malamin suna faɗa shi malamin suna baya iya rike alherin da ya samu a sunar manzon Allah dole sai ya tsaya a tashin mutane shi ne babban tsakanin malamin sunna da malamin bid'a sunna ita ba sai ta ake ba ko ta ake ba ya da mutane irin su aure saboda abu da tare a gida tare malamin sai ne mi zai zo sunna shi ne musamman da ya kawo mana da muke fatan Allah saka mana da alheri kuma Allah ba da ikon su da lafiya yin malin jagora da ta dan uwa sai a ba da hadin kai da fatan Allah ya mutu malin musu jagora ya sa albarka shi ne abin da zai faɗa mana assalamu alaikum wa rahmatullahi bismillah wadari
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بايعك هكا yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan haduwa ta mu ina roƙon Allah ya sanya mata albarka ina roƙon Allah ya tara mu a gidan aljanna domin ta a wannan yau mai albarka ga ni tare da yan uwa masu albarka a wannan masallaci da yake nan cikin garin Gashuwa a jihar Yobe bisa wata munasaba ta ziyara da Allah ya kaddara muka zo wajen mai martaba mai bade Allah ya kara masa lafiya da imani bisa wannan ziyara dan uwanmu Dr. Muhammad Rabi'u College tun ina gida ya ce ya kamata idan na zo ma sadu da yanuwa kuma naga babu laifi a haɗuwa irin wannan mu zo mu sadu da yanuwa mu tattauna da fatan Allah ya albarkaci haɗuwarmu ya ba mu ladan gana wanda za mu yi a wannan lokaci to zan mana ƴan saƙonni taƙaitattu saƙo na farko shine ina tuna mana cewa yanzu muna cikin wata mai alfarma na Rajab bayan watan Rajab sai Sha'ban bayan Sha'ban sai ni sai Ramadan abinda malamai magabata suke cewa watan Rajab watan shuka ne idan an zo Sha'ban watan bayan ruwa ne idan an zo Ramadan watan girban alheri ne to wanda bai shuka ba wanda bai yi bayi ba ina iya girbawa don haka nake so na tunatar da mu cewa yana daga cikin ayyukan malamai magabata idan watan Rajab ya zo sai su zauna su tsara wa yadda Ramadan din za ta kasance shine shuka kuma su dinga addu'a Allahumma ballighna Ramadan Allah ka nuna min da watan Ramadana, Allah ka kai ni watan Ramadana ina mai lafiya da imani. Wannan addu'a na musamman fa tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zuwa wanda suka biyo su da kyautatawa har zuwa manyan magabatan mu na farko, suna yin addu'a Allah ya nuna musu watan Ramadana. Daga wannan watan Rajab suke addu'a, Allah ka wadata ni in yi Ramadana cikin wadata da yalwa, kar ka zo kai sahur ka rasa abin bude baki. A wannan watan Rajab suke addu'a, Allah ya sa na yi Ramadana lafiya kalau, kada ka zo kai yau gobe baka yi ba, kai satin nan sati mai zuwa baka yi ba. To wannan shine shukan da malamai suke cewa ana yi a watan Ramadana, a watan Rajab. Idan Sha'aban ta shigo, Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi nafilfili na azumi na nafila. Aisha Allah ya kara mata yadda ta bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu watan da yafi yawaita azumin nafila idan cikin watan Sha'aban. Tace mafi yawan kwanakin Sha'aban yana azumta su gaba kusan guda 15 din farko. 15 din farko duka zaka tara Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi. Shimfida ce ta zuwan Ramadana. Kaman za a yaki ne a dan fita atisaye, a dan je a motsa jiki, a fara shirin wannan wata mai albarka na Ramadana. Suna Sha'aban ba su daina wannan addu'a ta Allah ya nuna musu Ramadana, Allah ya sa su yi Ramadana cikin wadata, Allah ya sa su yi Ramadana lafiya, sannan kuma ga tsari. To menene tsari? Zaka zauna ka kalli watan ka ce watan Ramadana, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane wata yana 29 ne ko 30, haka ne? Daga yau sai ka dauki takarda ka ce ran ɗaya ga watan Ramadana me zan yi. Kai za ka zauna ka tsara abin da ya kamata misali ka yi a watan Ramadana. Misali da ke bayarwa ka ce to ni dai a watan Ramadana ranar farko zan yi kokari ne ciyarwa a wannan masallaci, idan an zo gobe ran biyu ga wata zan yi tufatarwa, ranar uku ga wata zan kai ziyara asibiti in gaida mara lafiya, ranar hudu ga wata zan yi kyaututtuka zuwa ga dattawa da tsofi, ranar biyar ga wata zan yi kokari in je in dasa bishiya, ranar bakwai ga wata zan je in share masallaci, ranar takwas ga wata zan je in jidi ruwa a wani masallaci, ranar tara ga wata zan je wani gidan fiya wata in ba da naira 1000 in ce a kawo ruwa a raba. Misali na bayar ko? To ka tsara wa kwanakinka na Ramadana da ayyukan alkhairi. Wallahi haka malamai magabata suke, babu wata ranar Ramadana sai sun ji sun ga la'alla yau ranar tilawar izu 10 ne. Haka na tsara tsari na, to bari in gwada. In yayi izu ɗaya ma, in yayi izu 10 sa, ba wani abu ne lazim da Allah ya shartanta maka. Kai ne kai wa kanka wani dan tsari, kai wa kanka wani lissafi cewa zan nemi kusaci da Ubangiji na a cikin kwanakin Ramadana bisa tsari. Har Ramadana ta kare kai, a cikin Ramadana zaka ce a Ramadanan bana kowace rana sai na roki addu'a Allah ya bani aljanna, a Ramadanan bana zan roki Allah ya raba ni da talauci ya bani dukiya mai albarka, a Ramadanan bana zan roki Allah a kowace rana ya gafarta wa mahaifana, ko zan yi addu'a Allah ya bani lafiya game da jinyata. Amma kayo kanka tsari, bayan kayi na kwana-kwana sai ka zo ka ce to me ya kamata na yi da safe daidai lokacin sahur, me ya kamata na yi da hantsi, wani masallaci ya kamata na lazimta a wannan watan zan halarci karatu gaba ɗaya, a ya kamata na tsara wa daruruwar Ramadana na, a ina zan na tarawihi, yaushe zan tashi ne addu'o'in cikin dare, a wani lokaci zan yi tarawihi, a wani lokaci zan zauna da iyalai na in musu nasiha ko in karantar da su ko in yi wani aiki na alheri. Wallahi duk bayin Allah magabata suna tsarawar mabana. Wannan yana taimakon su idan watan ya zo, dama ka yi masa himma. Da yawa daga cikinmu za ka yi adashe ka ɗan tara abin da za a ci a gidanka, to ka yi adashe ka tara wata sadaka da za ka bayar a cikin watan Ramadana. Kuma daga wannan watan Rajab duk inda za ka tarar, an ce wane ya ce kaza a cikin malamai, wane ya ce kaza a cikin malamai, wane ya ce kaza a cikin malamai. Ina fata an gane. Wallahi duk suna magana ne a dunkule. Akai mu yi amfani da kwanakinmu na watan Rajab mu fara shi. In karantar da al'umma za ka yi, za ka ce to bana nan karantar da Riyadus Salihin, bari in zauna ne bitarsa, in ɗauki littafi kaza da kaza in ƙara bayanai a kansa. La'alla bana zan yi tafsiri, wurin tafsirin na san aya ta kaza nake tsayawa, na tsaya zan tashi a wurin, ka ɗauko tafsiri kaza, yau ka duba rabin izu, gobe ka ɗauko tafsiri kaza, ka maimaita wannan izu, ka sake ɗauka wani tafsiri, ka maimaita wannan izu. Ina fata an gane. Wallahi duk a watan Rajab za ka nika abin da za ka karantar da mutane a cikin Ramadana. Wannan zai taimaki ɗalibin ilimi. Amma littafin kai na rufe, da safe kawai ka ɗauka ka je ka buɗe wa mutane, kana tuntuɓe ba sa fahimta, ba sa fahimta. Gobe ma haka, yana daga cikin abin da ake amfanuwa da shi a daidai wannan lokacin, duk zuciyarka tana kwaɗayin zuwan Ramadanan nan. Duk zuciyarka tana riya maka cewa wannan albarkar fa da Allah ya ce za a saukar a wannan wata. Ina da niyyar zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza. Ya Allah, in ba kai ni Ramadana ba, Allah ka bani ladan niyya. Allah zai ba ko ba zai baka ba. La'alla Ramadana nan za ta zo a cikin masallacin nan, misali ko ni ko kai, in wani mu bai kai Ramadana ba, wani abu mamaki ne. Amma Allah ya san da niyyarka, ka shirya duk wani abun za ka yi su. To yana daga cikin alherin da addinin musulunci ya karantar da mu, duk abubuwan da ake so a yi Ramadana suna nan a shimfiɗe, to zai ka zo ka zauna ka sa su a gaba. Misali, Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce inna Allah tabaraka wa ta'ala farada siyamu alaikum wa sannantu alaikum qiyamahu man samahu wa qamahu imanan wa tasabun kufra lahum taqaddama min dhanbi. Sai ka ce to yanzu wannan hadisin daga watan Rajab zuwa watan Sha'ban zan yi masa tsari saboda in more shi, in ci moriyar wannan garabasar a cikin Ramadana. Allah mai albarka da ɗaukaka, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta mana azumin Ramadana. Manzo Allah ya ce ni kuma na sunnanta muku tsayuwa a cikinsa, shi ne sallar tarawih da ake ko? Annabi ya ce wanda ya tsayu ya tarawih na watan Ramadana gaba ɗaya, ya azumi watan Ramadana man samahu wa qamahu, ya tsayar shi, yana mai imani da neman lada a gurin Allah, yana kwaɗayin za a ba shi sawabar abin da ya yi. Allah ya ce za a yafe masa abin da ya yi, gufrar lahu ma taqaddama min dhanbi, za a gafarta masa zunubansa. La'allan rabin masallacin na tabbata ana bin su bashi, ba ɗauka rabi ma ba a bin su. To rabin da ake bi bashin nan da yana daga cikin abin da aka saukar mana cewa in Ramadana ta zo za a yafe bashi in ka yi tarawi, bashin kuɗi kawai. Ina fata an gane. To duk wanda ya san daga wancan Ramadanan zuwa wannan Ramadanan yana da bashi a kansa, ba zai yi iya ƙoƙarinsa ya ga cewa ya nemi hanyar da za a biya mar bashi ba. To mu ƴan adam, Allah ya yi muna da hannun hagu, muna da hannun dama. Idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari ran Juma'a, zai ce wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'mal. Ya Allah, ka tsare mu daga sharrin kawunanmu da miyagun ayyukanmu. Me sharrin kawunanmu? Hannunmu na hagu. Kowa yana da hannun hagu. Kada mu tace maka baya kuskure, baya tuntuɓe, baya laifi ma, to daga ranan ma ya fara. Dan wannan din ma tuntuɓe ne. To tunda kana laifi, tunda kana kuskure, laifin nan la'alla da gangan, laifin nan la'alla da kuskure. To kuma ga Allah zai tattara hanyar da zai gafarta maka idan Ramadana ta zo. Kuma daɗin addininmu na musulunci, farin jaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abinda in kayi za a gafarta ma zunubanka, shine kayi sallar tarawih na wata guda, da Allah ba za ka yi burin sallar na a yi da kai gaba ɗaya ba. In kana da tsari cewa zan yi tarawihi a bana to wani sai ya ce maka wai shan ruwa yake yamar yawa wai ya kasa yi haka ne wani zai ce ma limamin ne yake dadewa kowa ya kawo uzuri irin nasa wanne yayi damara ko aure yace ina so ne aure bana karamin shiri zai to sai ya shirya ki to tun daga Rajab din nan bana ina da burin a raina insha Allah babu sallar tarawih da za ta wuce ya rike wannan a ransa har sha'abar ta yi a daren Ramadan za a kafa sallar tarawih ba tare da shi ba to dinan da yayi yau yana cewa to ranan gobe ma insha Allah da ni za a yi dama na roki Allah ya bani lafiya na roki Allah ya wadata ni wanda nema ba zai hana ni tsayuwa a wannan sallar ba na roki Allah ya bada damar na yi ibada tun daga watan Rajab nake roƙon Allah ya sa tarawihin nan guda ɗaya kar ya wuce ni to ina fatan Allah ya karɓi addu'a ta na bada ba zai wuce ni ba to da ikon Allah zaka ga zai zauna yayi wannan sallar dan abin da zan faɗa mana shi ne ita sallar tarawi so ake yi idan ka zo ka kafa ta da liman yayi sallar isha yayi nafilfilin da zai to kar ka tafi ka bar shi wannan shafa'i da wutar a kare da kai malam wannan a tunatar da mutanen mu da yawa daga cikin masu nuna alamar kwadayin ibada sai su fice su tafi haka ne to ba a cika liman ba cika tarawi da kai ba hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya tsayi waddar tare da liman bai bar shi ba har liman ya kulla sallah tare da shi ya kare shafa'in su tare da shi in ka tafi ka kwanta saboda garabasan musulunci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce za a rubuta maka lada kaman ka kwana kana nafila abinda kawai ba za ka yi ba in ka tashi za ka kara nafilar ka shine ba za ka kara shafa'i da wutri ba domin la witrana fil layl ko ba a yi wutri biyu a dare daya wannan ina fatan musamman ƴan uwana matasa matasa dattawa kan dama alhamdulillah manyan mu suna kokari wajen sallar tarawihin nan amma fa irin yani irin ya abokai na ya kasa zai ga tarawihin ma wani wai sai ya zaɓi masallacin da ake sauri kai baka sallah da ne sharon ma to Allah ya kyauta mana da Allah bi kokari mu je gunnu tsatsan liman mai karatu mai kyau mai ruku'u mai kyau mai sujada mai kyau kamar ado ne akwai wanda yake son ya ɗi mara kyau ne akwai wanda baya buƙatar a cike lada a bashi ya zida masallacin nan liman ya rufe ya ce duk in kun fita zan muku kyauta liman ya ba wani 10,000 ya ba wani 5,000 ya ba wani 20,000 ya baka naira 200 za ka ji to yanzu ba liman ne ya kaskanta ka ba kai ne da kanka rashin kwaɗayin ladanka ya kai ga har kanka ma ba ka so ka samu lada mai yawa wace irin zuciya ce wannan ni da kaina in zabawa kaina abinda ba shehu ba ga tuwo da miya ga shinkafa da miya ga nama zalla ga ganye ga wani abu mai daɗi kowa ya zaɓi mai abu mai daɗi da cewa ni kanzo kanzo ma ya isa me yasa zan ci ai shi gari da kaji kashi zai shawo tafi abin sa anya na zabaro kaina abin da yafi da haka da Allah mu zamo masu kwaɗayin lada a cikin waɗannan lokacai masu albarkar da Allah ne ya sa musu albarka ya nuna mana su ya ƙara su bayan sallar tarawi abu na biyu da nake fatan don Allah ƴan uwana ɗalibai musamman matasa iri na mu yi burinsa shine karatun alƙur'ani a cikin watan Ramadan tun daga wannan watan ka tsara ya zan yi ina sauke alƙur'ani a sati in zai yiwu ya zan yi ina sauke alƙur'ani a kowane kwana uku ko kuma kowane kwana biyar in kwana uku daidai kullum ka karanta izu 20 ko idan kwana shida ne kullum ka karanta izu 10 haka ne idan ka mai da shi duk da yadda ka tsara in kwana 10 ka ɗauka ma zaka sauke alƙur'ani kullum karanta izu 6 to sai ka zauna ka ce to ni ba ni da haddar alƙur'ani ba iya abin da na iya alƙur'ani izu ɗaya ne la'alla idan na je sama ba a koya mun ba a wajen haɗa baƙaƙe na da karatuna ba a gaban malami ba la'alla ba zan ba wa karatun haƙƙinsa ba duba muna da wa'innan uzurorin ba to ka mu iya inda ka iya mana kullum ka mai mai kashi adadi mai yawa da kwaɗayin ka samu lada Allah mai albarka da ɗaukaka ya sanya mala'ika Jibrilu shine shugaban mala'ika ya sanya farin jaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban manzanni amma a kowace rana ta raba bana saboda mu ga darasin girman sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana aiko mala'ika Jibrilu a matsayin sa na shugaban mala'iku su hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban manzanni su yi karatun alqur'ani tare a kowace rana har bazan ta kare haka ne inganta cikin hadisi ko to don Allah ba za mu yi kwadayin wannan ibada da aka sanya mana ita mu samu ladanta ba shi karatun alqur'ani idan kana karanta shi kana cintide da kyar kana kokarin koyan sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce lada bi ma za a baka don ana kwadayin ka ne muka koyar shi alqur'ani idan ka iya shi kana karantar da shi a mutane hadisin sayyidina Usman ibn Affan manzo Allah yace mafi alherin al'umma mutane daga cikin al'umma ta sune wanda suka iya alqur'ani suke karantar da shi shi alqur'ani in ka dauka kana karanta shi kowanne harafi ana baka lada 10 misali in ka ce bismillahir rahmanir rahim harafi nawa ne 19 ko za a baka lada 120 190 idan aka ce duk wanda yayi bismillah za a bashi naira 190 ko za a bashi dala 190 ko za a bashi dinar 170 ko za a bashi saifa ko za a bashi pound 190 har raba bana ta kare kowanne harafi za a baka naira 10 don Allah sano za karanta to wani abin da na san ka yadda da shi shine wallahi lada yafi naira me yasa baka kudin wannan ladan da za karanta shi alqur'ani abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fada shine karatun sa a cikin watan ramadana ana nin kaladan sa shi alqur'ani idan kana karanta shi a gidanka Allah yana saukar da albarkar da za ta zame maka tsaro a iyalanka da gidanka da albarkar rayuwarka ka ji dadin rayuwarka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace misalin wanda ya iya karatun alqur'ani da wanda bai iya shi ba kamar ginannen gida ne da rushasshen gida kowa ya tuna angosu inda wani rushasshen gida kowa ya tuna wani kyakkyawan gida da ya sani angosu daidai suke yaya zaka zabar wa zuciyarka wannan rushasshen gidan da ka tuno yanzu ka kiyewa kanka wannan kyakkyawan gidan da ka tuno yanzu kuma da karatun alqur'ani yake samu shi mazowa alqur'ani ko sallah aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya fi iya karatun alqur'ani shi zai muku limanci shi mazowa alqur'ani ko da masallacin nan Allah zai kaddara mu koma ga Allah lokaci guda abinda aka fi so a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in za a yi mana sallah a jera mu wanda ya fi iya karatun alqur'ani shi ne a gaba ko muna gawa shi alqur'ani in yan aljanna suka shiga aljanna wanda yafi ka iya karatun alqur'ani yafi ka gida madaukaki a cikin aljanna don Allah ya zabi ka karatun alqur'ani mu aje shi ya yan uwana tun daga watan rajab kai burin ya zan tsara karatun alqur'ani na a wannan wata kullun da asuba sai nayi dan Allah karka fasa in kai ka kare yayin da ka aje alqur'anin ka kai tawassuli da wannan karatun alqur'ani kace ya Allah halin da nake ciki na talauci Allah ka fidda ni wallahi in kai wata guda kana roƙon Allah sai ya fitar da kai Allah ba marwaci bai kuma Allah yana da abun bayarwa Allah ya alƙawarin wanda suka ro wanda suka masa ibada suka roƙe shi ba zai fasa amsa kiran su ba zai amsa musu Allah ne zai sa maka alƙawarin sai ki biya maka bukata da wannan addu'ar fa da zaka yi ko Allah ya arzuta ka arzikin da kake so ko Allah ya tsare ka talaucin da yafi karfin halin da kake ciki yanzu a karshe ka ko a tanada maka alherin ka same shi gobe alkiyama ko kuma a bari wannan addu'a ta shafi albarkar iyalanka a ga rayuwar iyalanka tana yin albarka bayan ka koma ga Allah menene asara an ta abin da biyu da nake jan hankalin yan uwana ni da ku don Allah mu zauna daga watan Rajab idan zamu tsara abincin gidanmu idan zamu tsara shan ruwa yadda yanzu aka wani zai je sai siga sai taliya sai shinkafa duk ana ajewa ko to mu tsara karatun alqur'ani mu tsara sallar tara yana abubuwa suna da matukar tasiri abu na gaba da nake fatan mu tanadin sa daga wannan wata shine sadakar da zamu yi a ramadana abinda nake yawan gaya wa ƴan uwa shine in aka zo maganar sadaka dan Allah kar kowa ya raina kansa babu wanda yake kin ba da sadaka fa irin wanda ya raina kansa kawai yanzu dan kai liman ne sai ka raina kanka kace sai dai a kawo abu a liman dan kai ladan ne sai ka raina kanka kace ko sai dai abu a baka a'a ita sadakan nan sirrin da zaku gane tana da shi guda ɗaya ma shine inda za a ce daga nan zuwa sallar isha'i a tabbatar maka tabbas zaka rasu zaka ɗebi bibi kace zaka yi wasu abubuwa kafin yau ko inda za a ce daga nan zuwa watan ramadana zaka rasu daga nan zuwa watan ramadana ya zaka yi wani har aiki ma zai daina zuwa haka ne ko to babu abun da alqur'ani nassar ubangiji yace mana dan adam yana nadamar yinsa idan ya koma ga Allah yayi burin a dawo da shi duniya yayi sai sadaka haka ne inda mutuwa za ta zai ce rabbi laula akartani ila ajalin qarifa asaddaka da mutuwa za ta zo zaka nemi jinkiri ka nemi a ƙara ma lokaci mafi burin abinda dan adam zai yi game da nadamar barin duniya yace ina ma da za a dawo da ni mai sadaka na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da hankalin masu ruwa yace sadaka ba ta ƙarar da dukiya haka ne ba wanda dukiyarsa ta taba ƙarewa saboda sadaka to sai aka kwadaitar da mai kwadayi aka ce duk abin da ka bayar Allah zai biya ma gurbinsa Allah baya hana mai bayarwa in ka ga mutum yana rasa kakani kai baya bayarwa ne in dai Allah ya taimake ka hannunka yana bude to Allah ba zai daina baka ba shi ko mai dunkulolin hannu yana bayarwa in dai ka bude hannu Allah zai dora maka in dai ka bayar Allah zai baka ita sadaka tana karawa ba mai yawan bada sadaka sai mai tausayi ba mai yawan bada sadaka sai mai hakuri ba mai yawan kyauta da sadaka sai mai yalwar kirji an gane mai yawan hassada da kyashi da mugunta da yawan fada da yawan hujumi da rashin jikawa da mutane baya iya bada sadaka amma wanda zuciyarsa take bude kirjinsa yake da yalwar kirji yake da tunanin waninsa yadda Allah ne ya bashi zai iya kara masa to ba zai daina sadaka ba wani abin da zan gaya mana game da sadaka shine duk abin da ka bayar to za ka same shi a lahira amma duk abin da ka ci ka koshi ka zama kato kai kitse kai nama ba a rubuta maka wannan ladan yanzu a duba babban cikin mu anan ba na so in ce kato saboda ba siffa bace da kowa yake so ko a duba wanda yabi kowa cikin mu anan to sikeli za a hauna ai ba sikeli nauyi ba a'a me za a auna ayyuka to sadaka ne kuma rashin ba da sadaka da rashin taimako alama ne ma na munafurci domin in ka duba tafsirin ko radul afad ila ma anil qur'an da yake wa yamna unal ma'un yana da jin alamatu nifaq ko dan suran aka ce in ka karanta ta zaka gane munafiki a bayyane sai aka ce wa yamna unal ma'un bai iya ba da taimako ko da wani makwabci zai ce ba ni guga da jaruwa ban dan gishiri in zuba a miya ban dan albasa in jefa ban dan abin mashari in share gidana ban dan katifa yara su kwad shi baya ba da taimako rashin ba da taimako a duk wanda kaga Allah ya bashi yana son sa ne wanda bai bashi ba yana son sa sai ya ce shi ma ka dauka ka bashi saboda yana son sa ya ce a dauka bashi haka ne ko to me yasa kai da Allah yake son ka ya baka ga wani Allah yana son sa ya ce ka bashi kai ba za ka bashi ba me yasa ba za ka gode wa Allah da bai sa kai za a bawo ba in dai Allah ya zabe ka cikin wanda za su bayar baka cikin waɗanda za a baiwa ai sai godiyar Allah to mu dawo darasin da nake jan hankalin mu shine watan azumi idan sadakar watan azumi zan ba mu misale guda uku misali na daya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya ciyar da mai azumi to ana bashi ladan sa shi nasa azumin kuma a bashi ladan na wanda ya ciyar idan masallacin nan mu goma ne sai ka ciyar da mu goman nan to kana da ladan azumi 11 ga ladan naka azumin ga ladan namu da mu goma shine man fitar as-sa'ima kun wanda ya ciyar da mai azumi to yana da ladan sa yana da ladan wanda ya ciyar kuma wannan ciyar watar ramadana abin bude baki ka je tun yanzu ka samu dibino mai kyau ka gyara ka ajiye shi kwano kwano ka kai wa limaman masallaci ko ɗan agaji ko ladanai duk ran da aka yi tafsiri arabawa mutane ka keɓe wani masallaci da ruwa da za a sha ka keɓe wani masallaci da abinci da ake a can away din nan ka je ka samu wanda suka yi azumi ka ba su wanda suke da buƙatar abinci wallahi za a baka lada kamar azumin su shi azumi a wani hadisi Allah ya ce azumi nasa ne shi zai bada ladan sa kai ka ce ladan azumi ba wanda ya san iyaka sa haka ne amma saboda a tattara hankalin mu guri daya a nuna maka girman abun ko ba za ka iya ganewa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ladan azumi guda daya yana nesantar da fuskar bawa daga jahannama kamar tafiyan shekara 70 shine 70 na karifan ko to shi shekara 70 fa za ka yi nazari ka yi primary ka yi secondary ka yi jami'a a ɗauke ka aikin gwamnati ka shekara 35 ka yi retire ba ka yi simayi ba ko ba ka bane in ma karatu ka yi za ka zamo tun kana ɗan ƙolo har ka zamo tuttuɓiri har ka zo a fara maka rubutu har ka yi satu har ka zama garbi har ka wuce garbi ka zo ka fara zama a alaramma har ka zama hafizin qur'ani har ka zama gwani har ka zama mahiru har ka kure ka dingire ba kai shekara 70 ba saboda ni saboda shekara 70 ba ku so bane da tawon mun sun ga muku shekara 70 suka ba ku tarihi za ka ba to azumi za ta shekara 70 za a ne santa da kai azumi daya to dan ni bawa zai rena kansa ba sai yi tunanin ya kamata ya sadaka ba wa ce ma karancin shekaru yana hana sadaka wa ce ma dan ka tsoho ba za ka sadaka abu na bi kama da ciyarwar ramadana annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya ladan ciyarwar ramadana har ga iyalai domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba ma wani amsa game da ciyar da iyali sai ce hatta luqmatu allati taj'alna fi fihi ibrati wai har loman tuwo da ka sanya a bakin matarka wannan tuwon da ta dauka ta kai cikin bakinta ana rubuta maka lada a nan ne ko mai mata daya dole watakila mai mata biyu za a fukin tuwa a gidansa ko watakila mai mata uku za a fukin tuwa a gidansa haka ne la'alla ma rabi watakila za a fukin tuwa a gidanka eh mutum ya hudu kai za a fuci a gidansa ko to ko ma ya ne ne don Allah kada ramadana ka zo ka ciyo iyalanka to mai abin canzawa abincin dare ne ya koma bude baki abincin rana ya koma sahur to me kawai ba wani canji in za mu ƙara canji dai ku nuni kawai sai a so suga shikenan ba abin da za ka canza a kasuwa ga dankali ga doya ga sauran abubuwa duk ba za ka ɗauka ka ƙara dan albarkar ramadana nan ba yana daga cikin alherin da za mu samu a ramadana da Allah mu kula da iyalanmu wajen ci abinci abincin da za mu ci a ramadana ya zama mai kyau za mu samu lada na azumi za mu samu lada na ciyarwa in mun dawo kasa kasa abu na uku da zan bada misalinsa shine hadithin da annabi ya ce ittaqin nar walau shiqqat tamr ka tsayar da kanka daga wuta kura da tsagin dabino ne wannan yana gwada da rowa da kankamo da matsin hannu da tauri me ne saura rowa ake faɗa masa ai na faɗa abin da ake faɗa nan garin mako dole ne ɗayan wayannan ne eh mutumin da kwan ba yayi ko to ba alheri bane a gare ka babu mutumin da aka haramta masa alheri irin wanda aka sa mar rowa a cikin zuciyarsa babu mutumin da Allah ya sanya albarka a ransa irin mutumin da yake kyauta yana daga cikin siffar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ganinka yayi a cikin talauci a cikin babu hankalin sa yana tashi har aka ajiye cewa duk mutumin da yake so ya auna shine tausayi ne ko mara tausayi ne ya auna shi da cewa in kaga talaka kana jin tausayin sa daga nan zaka gane wa kanka wannan ma'auni ne in kaga mara shi gaba daya ba shi da gudun kwana ba shi da sutura ba shi da komai kana jin tausayin sa in kaga mutun ya tara kayan sayarwa ya rasa mai siya yana baka tausayi akwai wani hadisin da annabi ya ga alamar talauci abubuwa guda uku in kaga irin wani a jikin mutun kana tausayin sa da daya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga tufafin su sun mutu sun yi daga daga duk mutumin da kaga yana sa tufa ta mutu ya maimaita ta ta mutu ya maimaita ta ta mutu ya maimaita ta kaga baka jin tausayin sa ba ruwanka kayan sa ya yayyage ta ko ina baka tauba shi sutura ba baka da tausayi abu na biyu manzo Allah ya ce a ga hatta takalmin sa ya take shi ka san karewar kurewa da iya takalmin dai shi ne ya taka shi ya taka shi ya taka shi har za ka ga alaman yatsun sa kaga alaman dunduniyar sa ana gani a takalmin mutane ko ba a gani to mutum ya kai wannan matsayin ba za ka ji tausayin sa ba alama ta uku gara ma a cikin mutum ga jijiyar goshinsa ta fito sai kaga kana dariya ko haka bai fito bane ga jijiyar wuyansa ta fito da ka gan shi idanunsa ya fito kamar yana jin yunwa to in kaga kana gani irin waɗannan mutanen baka jin tausayin su to baka da tausayi wani mawaƙin Hausa ba yana kirari a talauci ba karshen abin da yake wai idan ya kama yaro ya mummurkusa shi ya maishe shi tsoho da karfin tsiya yanzu talauci zai dungura kan ga ma mai da kai tsoho da karfin tsiya sai roki Allah ya raba ka da talauci to in har Allah bai saka maka waɗannan abubuwa ba to dan me zaka raina kanka ce har Ramadanan ta wuce ba zan yi sadaka ba cikin tabarfa na biye annabi ya kusanto ya kusanto ya kusanto har yace tsagin dabino kai annabi ya ce faman lam yajid fa bimi bi kalmatin tayyiba wai in baka da komai na sadaka ma kana mutane magana bai dadi idan ba ka da shi ba za ka iya sadaka ta ko ina ba to ko sakin fuska kana wa mutane wa anta alqa'a ka bi wajhin ko sakin fuska kana yi amma kai fuskar ka daure an gane kai baka bada sadakar ba kai ga magana mara dadi to ya al'umma za ta yi da kai kaga irin wannan da ko fada ya gaya rasu nayi ba zai raba ba saboda bai da tausayi to ba a san musulmi ya kasance haka ko dabbobi ne kaga suna fada wani zai tunkuro wani hankalin ka zai tashi sai abin da zai baka tsoro game da dan adam da dan adam ko ba ku da alaka in ka gan shi a yanayi mai wahala to yanzu yana da haƙƙi akan ka tashi shi yana da haƙƙi akan ka tashi shi wani malami cikin magabata an ba da tarihi in ya ga dabba tana tukurin dabba sai a ga yana kuka aka tambaye shi yace tunda ya ji Allah mai albarka da ɗaukaka ya ce hatta dabba wanda take da ƙaho ko ta tunkuri mara ƙaho ran alƙiyama sai ta rama yace in ya gansa tunawa yake yaya haƙoƙin da yake tsakaninmu na wane ya cuci wani a kadararsa a kuɗinsa wane ya doki wani wane ya maru wani wane ya zagi wani wane ya gulmi ya ɓata wani wane kaza Allah ya zabi da wannan ranar alƙiyama in dai dabba mai ƙaho in ta tunkuri mara ƙaho ran alƙiyama sai wannan an sa ta rama wannan haka ne ya ci sabatar ayar sai sun yi wannan to da Allah ya mu ko yan adam mu dawo da shi ina yi maka ina nasiha tare da ku yan kwana masu albarka don Allah kar kowa ya rena kansa ya je tanadin wace sadaka zai yi a Ramadanan bana tanadi na gaba ka zauna kai shirin addu'a ita addu'a a Ramadana tana da lokacin masu kyau da yawa amma lokacin da zan bada misali lokaci na farko shine lokacin sahur idan mutun ya sahur har zuwa wayewan gari lokaci ne mai kyau da ake karban addu'a kar kai wasa da shi daidai lokacin ketowan alfijir ya inganta cikin nassi ko mafarki kai mutumin kirki na Allah yana tabbatar da shi saboda dan biketowar alfijir in kai mafarki ka daina fada fada kana gayawa mutane ka san karyar mafarki musiba ce da yawa daga cikin mutane akwai abubuwan da suka rena su suke ƙarya akan su kuma ba kyau kaman kai asara sai ka je ka ƙara lamba in kai gobara sai ka je kawai ka kururuka ba kyau in kai mafarki ka zo ka caccanja kai ƙarya ba kyau eh ai mutane suna yi mafarkin ma ba za ka faɗa mana gaskiya ba to me za ka ƙara ci me da ƙaryan mafarki mafarkin kan faɗa me ma ka faɗa mana shi mafarki in kana faɗan sa indai ba halamul ahdas bane dake mafarki kashi hudu ne to wani mafarkin zai a tabbatar maka shi in ka je ka gaya ma wani in ya maka hassada kan min maka sai ya kama ka sai abin ya same ka wani ko ba shi da baki mai kyau san baya yabon alheri ko baki shi yana kamawa wani komi ya ga ba zai faɗa alheri ba to ba lalle bane komi ka faɗa ina fata an gane saboda haka yana da kyau mu dinga yin addu'a lokacin sahur bayan nan a lokacin da ka riga kai sahur har zuwa lokacin buɗe baki a tsawon wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam cin kai addu'a ana karba kaga wato tun daga ketowar alfijir har zuwa faduwar rana bayan kowace sallah kana iya buɗe lokaci ka zauna kai addu'a bayan nan sai lokacin shan ruwa ya inganta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mutum ya yi addu'ar ya taba abin da zai taba yi bismillah ya sha ruwa ko ya tauna dabino ya addu'a zahaba zama'u wabtalat al-urq wa thabata al-ajr insha Allah to sai ka daga hannu sai ka roki Allah kar mu yi wasa wannan abin ka yi shi wata guda dama ce aka baka wallahi wata guda ka rike wata kwana in kana da cutar alsa ka nemi saukin ta in kana neman arziki nemi in kana neman aure nemi in da kake so nemi ko meye Allah yana da shi zai baka zan maimaita mana wallahi Allah ba marowaci ba kuma Allah yana da abun bayar Imam Abu Isa Tirmidhi ya faɗi hadisi a nan sai mafi rauni a cikin mutane rago shine wanda yake da matsala kasa roƙon Allah akan ta in kana neman rago a duniya shi malalaci na ƙarshe ba wanki zai yi ba ba guga zai yi ba ba kaya zai dauka akan sa ba noma zai yi ba wai ka roki Allah akan bukatarka ka tashi da daddare kai nafila raka'a biyu kawai kana misali da annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka zama kaman jaki daddare kana munshari da safa kana kuka me yasa baka da Allah ne waye ce ma ka fita daga cikin bayin da Allah yake karban addu'a su yaya za ka yi kwadayi a wajen bawan Allah kaman ta da Allah to mu dage idan mun zo buɗe baki mu rike wata addu'a kafi ta yinta kana kasuwancin ka na trader yana ta karyewa sai ka roki Allah ya sa ya dore bai dore ko ba zai dore ba kana kasuwancin ka na mota mota can tayi faci mota can tayi kada mota to roki Allah gaba ɗayan ramadana ya tsaya ma ya saita ma ka gamba zai situwa a gane haka aikin gwamnati jarrabawa a makaranta kowace dan adam ina ta faffada ne saboda me bukatu suna da yawa Allah shine Allahu Samad ko shi ake nufi da biyan bukata yanzu ka tattara iya bukatun masallacin nan kace kowa ya fadi bukatun sa guda 10 za a biya masa wani ta da zai biya fada ba tsaba sun fi 10 a wani nasu ya fi 10 wani ne in ya fadi guda 2 zai hakure tafi abun sa to ya yan uwana masu daraja kowa ya girma kansa ya kyautata dangantakarsa da Allah a cikin watan Ramadan ya roki Allah lokaci na hudu wanda kowace kwanakin shekara akwai amma a Ramadan ina kwadaitar da mu dan albarkar watan shine ran Juma'a bayan sallar la'asar har zuwa faduwar rana wannan kowace Juma'a ne za ku cikin malamai magabata a kowace in ya riga yayin la'asar ko ba za ka ganshi ba ya tafi wani guri yana ibada har zuwa magriba lokacin da wani abu ya tinkaro ka damana ta yi kusa kai manomi ne ana tsoron noma yanzu kana neman albarkar wannan damanar to ka kure kokarinka tun la'asar har magriba kana ta roƙon Allah ka ga damana mai albarka wallahi ya inganta a cikin sunna sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har akan gishiri suna roƙon Allah har akan miyar gidansu suna roƙon Allah har akan karsu kasa abinci a gidansu suna roƙon Allah har Allah ya tufatar da su suna roƙon Allah Allah yanzu ran da zakai noma kana zuwa kai bismillah ka roki Allah ka shuka yanzu in zaka fara kasuwa kana zuwa ka roki Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inda zaka canza gari ba nan gari akwai makarantu ba kana turo danka sunnar manzo Allah idan yazo hostel ya je kansa ya nafila raka'a biyu ce Allah ya hada shi da abokai na kwarai ana aure ina aure wata yata tazo garin nan gashwa duka ta san ku yan uwana da matan ku da yayan su ba su ne yan uwanta ba in tazo to amma sai ta yi addu'a ta nafila ta ce Allah ya hada ta zama da abokai na kwarai ba abinda ba a roƙon Allah a cikin sa ba mushi sirrin da bamu sani ba game da roƙon Allah ba sai ka shiga damuwa ba a'a da inganta hadisi idan kana yawan ibada kana yawan addu'a sai wani abu tun karo ka na damuwa sai ka je ka kama wata gaba cikin abubuwan da Allah ya ce na karban addu'a in an yi su cikin sunayen Allah masu girma ka roka Allah ya inganta mala'iku za su ce hadha sautu ma'rufun min 'abdi ma'ruf ya rab za su ce ya ubangiji wannan murya ce sananniya daga wani bawa sananne ya Allah ka karba masa kuma Allah bai karba maka Allah ba zai tozarta ka ba mutumin da yake yawan neman kusaci da Allah da addu'a idan kana cin kafansa halaka kake akwai mutanen da idan ana taba su Allah baya barin mutum shi yasa ba a so kowa da kowa ya zama wai kai kowa zaka iya taba shi wallahi in ka taba wani ka taba rakai sai rayuwarka ba za ta yi albarka ba sai dukiyarka ta kare rayuwarka sai ta lalace abinda kake son sai ka rasa saboda tsakaninsa da Allah Allah yana son sa kuma Allah ya kiyaye mana mutuncinsa kai kuma zaka je ka taba abinda Allah yake karewa ne kaje zaka taba Allah zai barka wallahi akwai mutumin da ko gulmansa kai sai kai hasara akwai mutumin da in ka sa shi a gaba sai kaga bayansa wallahi sai Allah ya kaskanta ka kawai ka fuskanci ubangiji da neman rahama shi to watan ramadanan nan ba za mu yi kwadayi ba ya yan kwana abu na gaba da nake burin da nake so mu yi burin sa a ramadana shine shirye wajen karatu da zaka je ka saurara idan an fara azumi za ka ga an cika masallaci ana tafiya ana raguwa mu ba sa karatu muna ganewa ai idan an zo kwana 25 20 da wani abu an gane sai ga mutane yan kaɗan me yasa yaya abu ya zo daɗi yana ƙaruwa kai kuma kana bari shi ramadana kashi uku Allah ya kasa shi goma farko ana ninka lada to goma da biyu ana baka lada ninkin goma farko goma ƙarshe kuma har addu'a kake kana burin Allah ya saka kanta shine layalin ashar a cikinta ake laylatul qadr a cikinta ake saukar da abin da zai faru duk shekara a cikinta ake kwanaki goma na daruruwan ramadana da ake so a yi ibada a cikin su to kai kuma kwanaki goma sun zo launi ya zo to ina za ka shiga amma idan ka tsara tun daga rajab tun daga sha'aban kamar yadda magabatan suke yi magabatan na ce mukula tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta zauna tun daga rajab sun shirya mi zan yi wa ramadan kai malamin ka shirya karatu shi ɗalibin ya shirya sauraron karatu babu karatu mai daɗi a gun ɗalibin ilimi a karanta inda ka iya amma yanzu wai idan ka ji ana karanta surar da ka iya wa sai ka rena zuwa ai gun da ka iya ya fi daɗi ka ji daga waninka shi kuma ya yi fahimci wannan ayar me ya gano wanda kai baka gano ba waɗannan lafuzza yayi amfani da yanzu hadisi sanan na faɗa ko da bai san su ba amma yanda zan faɗa da harshe na wani in ya zo nan zai faɗa da wani harshen sa fiye da haka haka dama ake shi ne hikimar da'awar musulunci da zaka ga addinin musulunci ba a kure shi kai ne zaka zo ka zauna a masallaci a fara har a ƙare duk abin da aka faɗa wallahi ka san shi amma lokacin da ake faɗa kana jin shauƙin faɗan kana kuma ƙaruwa da faɗan kana kuma amfana da faɗan kuma ka san shi don Allah banda hikimar musulunci ina zaka samu wannan to don Allah mu lizinci guraren karatu inda hantsi zaka iya zuwa jefa in karatun bayan azhar ake yi zabi in na bayan la'asar ka dinga zuwa, in na da daddare ka dinga zuwa, in za ka iya duka yi kokari kake. Ina fata an gane. To wannan sauraron karatun ba mu kadai ba, har da iyalanmu. Ni kokari mu ga matanmu suna zuwa wuraren karatu, ƴaƴanmu suna zuwa. Ni kokari mu shirya wannan a cikin Ramadana. Abu na gaba da nake so in tunatar da mu, wanda nake fatan mu lura da shi, shine sakacin da muke yi game da iyalanmu a wajen yi musu addu'a da ibadarsu. Baka ga babban malami da yake zuwa ya tafsiri shi da kansa, amma ƴaƴansu ba su da alaka da zuwa masallaci ko ibada. Wannan jinyar mu roki Allah ya warkar da mu. Ga dan agaji kullum ya zuba buta, ya share masallaci, ya kula da masallaci, ya komi amma ɗansa ba ya zuwa jami'i. Ka ga ladan da asuba dai, ka duba asuba dai, du mai wuyan tashi a bacci ya san wahala asuba ko? Babansa zai yi shekara 10 yana ladanci. Amma shi bai taɓa halattar sallah na shekara guda a jerin asuba ba. Na ga wani mutum da na san shi, na san ƴaƴansa afwa. Nake cewa alhamdulillahi dattijon nan rayuwarsa ta yi albarka. Duk ƴaƴansa da na sani da wane da wane da wane, abinda ɗan adam yake so da dukiya Allah ya ba su. Abinda malami zai kwaɗaitar da sunan ibada, Allah ya wadata su da damar su yi ibada. Suna son Alƙur'ani, suna son wa'azi, suna ibadar, kuma arzikin an ba su. Sai dai ka nemi nasu. Kuma ba ɗa ɗaya ba ɗa biyu ba ɗa uku, sai wani ce min kaga wannan yara, ya ce wallahi in ka ga yadda babansu ya kula da sallah zai baka sha'awa. Ya ce lokacin da ya je kwanta asibiti, sai ya tashi ya kabbara sallah, ka ce ai baka yi iqama ba, sai ce ai na manta ma dai. Ya ce ni yau sharbuna da na iqama da kaina. Wallahi saboda zuwa jami'i. Ya mamanta ba wai wani magabaci can nesa ba, a'a dattawanmu na zamaninmu. Saboda haka albarkar rayuwa ba ta tsayawa akan in ka kula da sallah, ka kula da ibada, ka kula da iyalanka. Yadda ake so mu yi wa iyayenmu addu'a, wasu mu ba sa yi. Yanzu wani tun da mahaifinsa ya rasu bai taɓa yin sadaka ya roƙi Allah ya kai wa mahaifin ba. Idan kai wa iyayenka addu'a za a baka lada, in kai wa iyayenka addu'a za a yi musu rahama, in kai wa iyayenka addu'a iyayenka za su yi maka. To ne ne a ciki baka so? Ladan ne baka so a baka, ko rahamar ce baka so a yi wa mahaifa, ko iyayenka ne baka so su yi maka addu'a? Yana da kyau a cikin kowane sujada kai wa mahaifanka addu'a, rabbi arhamhuma kama rabbayani. Kowace sujada karka manta su wallahi. Idan mahaifanka suka rasu suna da haƙoƙi a kanka, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haƙƙi na farko ka cika musu alƙawari da suka ɗauka tsakaninsu da Allah inda akwai, in sun yi bakance. Haka ne? Haƙƙi na biyu ku biya musu bashi in akwai a kansu, in za ku iya. Haƙƙi na uku dinga musu addu'a har ku koma ga Allah. Ku yi musu addu'a. Haƙƙi na huɗu ku musu sadaka, shine sadakatu jariya in za ku iya. Ko ku tona musu famfo, ko ku gina musu masallaci cikin arzikinku. Haƙƙi na biyar ku sadar da zumuncin da suke sadarwa a rayuwarsu. Duk abokan mahaifanka ka dinga kai musu ziyara. ‘Yan uwa da dangi da abokan mahaifiya ka dinga kai musu ziyara. Sadar da zumunta da biyan ko cigaba da abokantakar iyaye yana daga cikin haƙƙin mahaifa, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mu tuna labarin Abdullahi ibn Umar da wani mutum za su shigo garin Madina. Aga Abdullahi ibn Umar ya sauka a jakinsa ya bashi yahu. Ya bashi rawaninsa ya ce ɗaura a kanka. Aka ce Ibn Umar ya kake wa wannan mutumin ƙauyen haka? Sai ce kun ga baban wannan mutumin ƙauyen yana da kyakkyawar alaka da mahaifina Umar ɗan Khattab. Ku dinga babansa da yake da alaka da babansa, amma ya girma shi. abubuwa guda biyu suna ƙara wa rayuwa albarka, abubuwa guda biyu suna ƙara wa mutum arzikin rayuwa, abubuwa guda biyu suna canja mummunar kaddara. Kai waɗannan abubuwan wallahi har kwana ya inganta a sunna, Allah yana iya ƙara kwana maka. Ina dai mutuwa ne baka so ko, to Allah yana iya ƙara maka kwana. Me su addu'a da sada zumunci, duk wanda yake yawan addu'a Allah baya tozarta shi. Daga cikin addu'o'in da Annabi ya gaya wa jikansa shine waqini wasrifu anni sharra ma qadaita, sharrin da Allah ta kaddara zai same ni Allah ka canza min shi, ka kuranye shi gare ni. Allah yana canza kaddara ko baya canzawa? In dai kana yawan addu'a da sadaka, in dai kana sada zumunta, in dai kana sada zumunta, to Allah zai kiyaye maka wa'annan. To ni ina yi mana nasiha ma kanmu, don Allah mu kula da iyalanmu. Su iyalan nan Allah cewa ya ka tsirar da kanka daga iyalanka daga wata wuta. To yi kokari ka ga yadda baka so a nan duniya, ka ga an zo an sa wa ɗanka sarƙa, an jefa shi a mota, an je an rufe shi a hukumi gidan fursuna, kana so? To me yasa baka tsorace masa wutar lahira ranar alƙiyama? Giladin shi dadin kuma mala'ikun Allah ya siffanta su, an manta ne? La ya'suna Allah, da abinda Allah ya umarce su wallahi shi suke, ba wasa za a yi ba, ba murmushi, ba dariya, ba shiru, kawai hukunta ka za a yi. To bisa ba kwaɗayin alheri mai ayyan mu, yadda muke zuwa sallah mu je da su sallah, yadda muke sa kayan agaji mu sa su, muna musu addu'a. Kar ka zuba musu idanu wasa zuwa musallaci, kar ka bar su baka koya musu waɗannan sirrin abubuwan na sadaka, na karatun alkur'ani, na tilawa, na abubuwa a cikin ramadana. Kar ka bari baka yi ƴaƴanka wannan tanadin. Ina yi wa kaina nasiha tare da ku cewa matan da muke aure da ƴaƴan da Allah ya albarkace mu da su, in ma ƴaƴanmu, in ma ƴaƴan da kulawa Allah ya kaddara tana ƙarƙashinmu, don Allah mu kula da tarbiyyarsu wajen ba su addini bayan koya musu rayuwa. Mu koya musu addu'a. Shekul Islam Ibn Taymiyyah kulli yassarul walha, akwai wata addu'a da yake ta sirri, sai ce Allah ka ƙara wa rayuwa ta albarka. Wannan abun sirri ne a cikin ta mai yawa, ka koya wa ɗanka kullum ya dinga cewa Allah ka ƙara wa rayuwa ta albarka. Shin Allah ya yi wa rayuwarka albarka ka saurare ni? Ai, yana daga cikin nan ba addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa jikansa cewa Allahumma barik lana fi ma a'taytana, ko Allahumma barik li fi ma a'tay, Allah ka sanya albarka cikin mi, cikin abin da ka bani. Dukiyar tamu bama mata addu'a, kasuwancin namu bama musu addu'a, ƴaƴan da Allah ya bamu bama musu addu'a, gonakinmu da nomanmu bama musu addu'a, aikin gwamnatinmu bama musu addu'a. To ya za a yi da mu ne? Kawai mu kawo bakinmu mu shiru, ko mu ce wani baya magana? Ba zai yiwu ba. In baka roƙa ba, ya za a yi da kai ne? ƴaƴan uwana, ni ɗan zaburarwa na yi, in tuna mana waɗannan taƙaitattun abubuwa da za su amfane mu game da rayuwa. Gaba ta biyu, da uku na ce yanzu biyu zan yi saboda na je an kira sallah. Gaba ta biyu shi ne, duk wanda yake da iyali da ɗauko wannan ya kula da abubuwansu kamar haka. Na farko, ku kula da aƙida da tauhidi na iyalanku da kanku. Idan bishiya ta karkace ba ta ba da miƙaƙƙiyar inuwa, lan yastaqima zilla wal uda awaj, ka taɓa ga karkaceciyar bishiya inuwa ta miƙe? Ka taɓa ga uba mara aƙida ya ba da ƴaƴa masu aƙida? To shi ne tushe. Abu na biyu, mu ɗora yaranmu akan ilimi na Allah, ilimi mai amfani. Kar mu bar su da rashin ilimin nan. Rashin ilimin al'ummanmu ya kai wani ko salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya inganta daga manzon Allah bai iya. Kalmar shahada yana ba waɗansu wahala. Kwanan nan na ji tausayin wani ƙwararren ɗan boko gwanin Turanci, yana MC, amma in zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kowa ya ji kunya. In dai ce la haula wala quwwata, irin wani abu ya bashi mamakin nan, duk sai kunya ya kama. To yana ina mutanenmu abun ya kai haka fa? wani fa istighfarin sai yana bukatun istighfari fa sabar wato sakon da yake a cikin neman tuba Allah ya kai sai ya sake wani tuba saboda baya hada jumla daidai shi ilimi fa inna ta'limahu lillahi kashya wa talabahu ibada wa ta'limahu liman la ya'lamu sadaqa wal ba'thu an wujhat wallahi ilimi ko akabari zai fiya kaza dan abu ne kaza ce man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta qulu fil rajuli allazi bu'isa fikum waye ubangijinka in baka iya ba zaka fada ne ko sarkin garin ne zaka ce wani ya fada anan saboda rashin kiyayewa ko da ba zai fada ba sai dai fada tebar bulala yanzu ka zaunar da wani anan ka ce da gwamnan garin nan da chairman din garin nan da sarkin garin nan da mai angon sai fada wani zai fada to wai irin wannan sakacin zamu yi wa addini mu dauka wannan ba komai wannan ma ba komai haba yan uwana mu koyar da yayanmu wallahi daga tushe ake koya akwai misalai da wani ya bada ake bayarwa irin malaman koyar da tarbiyar nan ba wai nasi bane ba karatu bane misali ne uwa ta tafi daji da danta sai ta ganshi a wajen zaki an tuna labarin ko sai uwar take ta daga hankali yanin ka farka a bacci danka ya gungura da kafa sai ganshi a gojen kura ko zaki ya zaka ji amma kai zaka je dauko shi shi zai karasa wajen su to da yaran yaje sai ke taba gashin zakin sai zaki ya ce wannan bai sanni bane sai matar zakin ta ce abi san ka baka duba wanda ta san ka sai nuna uwar ita da ta san ka gai can hankalinta ya tashi amma shi gashi yana taba gashin haka ne to haka go suke wa Allah sabon rashin sanin Allah sai da suna yin sako da suna ajini yadda kaga wannan jaririn ya je ya taba zaki ko wallahi in naga ana wani kwakwar a da sunan addini ana taba Allah zan ce wallahi rashin sanin Allah ne ya jawo kai da kasan Allah hantar ka tana kadawa akwai kalmomin da wasu suke fada fa wallahi wanda ya san Allah yana tsorita sai ga kamar ruwan da ba a yi bana ba ma su ne amma shi yana can yana dagula sunan Allah in ya ga dama a garin nan ma sai ya ce akwai Allah haka ne yanzu dan Allah wannan akwai ba rashin sanin Allah bane da ya san Allah na gasken yadda uwar yaron can ta san wannan zakin da bai kuka ban an ce akwai Allah a garin nan to mu ba wa ƴaƴanmu ilimi na ibada sallah azumi zakka hajji tahiyyar sallah in an yi raka'a biyu a tahiyya an yi raka'a biyu a tahiyya ba ta ake kullum ba Allah wani bai iya ba ko bai damu ba to abu na biyu dai da zan gaya mana game da tarbiyyar kanmu da iyalanmu shine ilimi na Allah abu na uku shine ibada ba abin da ake da ilimi banda ibada bawa idan ya zama mai yawan ibada Allah yana son sa sallar nafila kanu qalilan minal layli sahabban manzo Allah kenan fa tadajafa junubuhu Allah yace wa annabi kumil layla illa da ya tsayar sai aka ce wa ta'ifatun minal ladina suwaye sahabban manzo Allah mutum ne wanda suke nafilar dare a cikin jama'ar mu ne kuma Allah yana zuwa sama'i duniya fa yace ina mai nema da bashi ina mai neman gafara an gafarta masa mu ko muna bacci amma manta da kiyamul layl an daina nafila an daina azumin nafila an daina nafilar sallah raka'a hudu kafin azhar raka'a hudu bayan azhar ummu habiba tace annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya lizunci wannan har zuwa karshen rayuwarsa Allah zai bada umarni a gina masa gida aljanna mutane suna yi shi saboda gaggawa fa yanzu addu'ar da ake yi bayan an idan da sallah ma ba a yi ga ta can akwai kusan kowane masallaci akwai kaga da limamin masallacin da ladanin masallacin da shugabannin masallacin su sauke haƙi kun ga wace takaddar haka manzo Allah yake kowace sallar farilla bayan sallah mu yi nawa ne suke yi shi ibada yawan ibada abinda aka ce malamai na ahlus sunna wal jama'a suka ce yazidu bi zatil iman ko wa yanqusu bi nafsiha al iman yazidu wa yanqus yazidu bi zatil a'mali wa yanqus bi nafsi imani yana karuwa imani yana raguwa idan gari gannanta wata kode haka imani yake kodewa inji manzon Allah annabi ya jiddidu imani ku dinga sabunta imani yawan ibada shi ke sabunta imani shi sa mutanen mu daga kallon waya daga kada kade daga waƙe waƙe daga ashar daga zagi duk imani ya kare saboda ba ibada wanda bakka tsammani idan ya buya a wani guye mun kura ashar sai ka tsore ta to me wannan wanda bakka tsammani fa wallahi malam sai ka tarar inda zai mutu a bude wayarsa sai kudi ka daina mara addu'a wayar ma zai ga kowa wayarsa akwai ne eh wai pastor ne me ne wai ai ka mutu za a bude ko ba a bude ba ma akwai wanda ko ba a bude ba ya sani to lai duk rashin ibada ne fa wani kallon fim wani yawon kallo na yara wani yawon siyasa wani banga wani social media ka sai yanzu maular zamani ita ce social media ko wallahi duk rashin ibada ne in ka kama ibada wa kake tsoro banda Allah kai da kullun kai sallah zaka ce la mani'a lima a'baita wala muti lima mana'ata wala yanfa'u dhijjad minkal jidd wa kake jin tsoro wanda ya jingina da Allah yana jingina bangon gidan wani ne wane mutum wallahi idan bawa musulmi ya tsaya a ibada Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ce in kana tsoron Allah kowa sai ji tsoronka kana zuwa guri za a je da zancen ka kowa yana jin fargabar ka a ransa amma ba zai faɗa ba ne bai isa ba amma in baka tsoron Allah kowa sai ka ji tsoron sa da liman masallacin da Mar Rabi zaka fito je zaka dauka maganar ka zasu kai tazulmi da daddare kace ai na gasuwa ne mi suke cewa ne duk tsoro ne wannan fa maka ina ruwankar su ai ba ruwanka in kana in baka tsoron Allah wala baraka ji tsoron kowa ba kowa mai kama dake kule ya shirya da abin da ya shirya akwai ubangijinka yana gurin sun ta umucincin ka zai tare maka kawai ka je kai barcin ka to mu kula da ibada abu na hudu mu nisanci miyagun ayyuka da sako din mai yawan sako bai da daraja a gurin Allah ko a duniya yanzu dan shayi shayi na ruwanka dashi yanzu masallacin da za ku dauko dan shayi shayi ku sa a sallah ba hedirin nan ya ji ba eh ina zaka tashi aure ka kira wani mai shayi shayi ka aika shi ma alwali ba za ga aure ya zama shiririta ba yanzu za da ku sabani ku je gun alkali ka rasa wanda zaka bada shaida sai mai sabon Allah za ga shaidar ka tayi ko kar ka rasa wannan darajar a gurin Allah ba abinda bawa zai rasa daraja irin yaje dinga kuya yana zina to zai rasa daraja a wajen Allah ka dinga algus ka dinga cin rashawa ka dinga cin haƙƙin mutane ka dinga shaye-shaye wiwi nan da ƙwayan nan da kayan buguwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko abin da ka sha a duniya bai fi abin da zai fita ta kofar allura ba idan baka tuba wa Allah baran alkiyama Allah ya alkawarin sai ma azaba ko ta kwata hankalin musulmi cewa to yake hadu ko lokaci bauta wa Allah to bai kai ka shan wani abu kurin ka sha wiwi ka je kai wani shiru ka rabu da hanyar Allah Allah fa sai barka baran alkiyama sai ma azaba bisan yuwa to mun san cin yago ayyuka abu na gaba mun dinga zama da mutanen kirki جلوس مع الصالحين سبب من اسباب ضعف الايمان والله zama da mutanen kirki yana kara imani rusul sun ce idan ka zo gari in kana so gane halin mutum karka tambaye kowa ka duba abokan sa idan na zo nan garin ba zuwa na da kai dan da suwaye abokan hulɗan ka gun makanike kake zama a gun yan karta kake zama a gun yan abinan kake zama a mashaya wata rana an je mashaya zamanin Umar dan Abdulaziz aka kamo wadansu za a yi musu hukunci sai ta ni ina azumi sai ce fara da shi me yasa sai ce me kai ka wajensu baka kyamaci aikin su ba akillahu yawma idhin ko kar ka zauna da mutanen banza lokacin da ake bautar rana ake bautan gumaka ake bautan wata ake ta jin annabi ibrahim diki wannan ya jami ta nan wannan ya jami ta nan wannan ya jami ta nan sai Allah ce fala ma atadalahu wa ya'buduna min dunillahi sai Allah ce wa habna lahu ishaq wa ya'qub wa kullu ja'alna nabiyya lokacin da kan nisance su dukkaki ka tattara hankalin ka kawai zuwa ga Allah sai Allah ce to ba mu kyale ba bayan shekara 100 a duniyan ka za mu yi maka baiwa mu saka maka mu baka abin da kake so na yaya ishaq da ya'qub kuma kullu ja'alna kullu da kuma sai mu sa su annabawa zama da mutanen kirki alheri ne amma kai kawai abokanan ka mashi yan shayi shayi wai kai ba ka yi to idan ruwan mu da kai ne kai ka cike su wanda ko salatin annabi ba sa yi kar ka je ka zauna a gurin da bai kamata zama da madaukin kanwa
to Annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan kana zama da mai turare zaka ji kanshin wata ranar zai baka wata ranar zaka saya amma in kana zama da mutanen banza yace kaman makera ne ko gawayi ya taba rigarka ko burkushin wuta ya kukula ma rigarka ko ka tashi kana warin hayaki zaka rabu da matsala ne inna zaka zauna a wurin yan dara kana kudena ba kyau kudena ba kyau suna yin kayan su wata ranar in ka tsaya ba kowa ya kace jefa can baka sa hannu ba saboda zama da su ai yanzu in zan yi gida a garin nan na zo na duba gidan giya ba zan yi ba ba zan zauna a haya ba saboda ƴaƴana za su je na tsoron ɗan giya za su je na jin warin giya ba su sha ba ba su shiga gidan ba amma in da an ga ɗan giya ba gudu ake kuya ba wanda ya saba ganin sa ba zai ji tsoron sa ba sannan in suka ji warin giya wanda zai je ya abai ƴaƴana za su je na abai su ji warin giya sai da gudu-gudu ba a zama ba da mutanen kirki ba wallahi in ka kuskura ka kulla alaka da mutumin da ba na kware ba na alkiyama tare za ta tashi dan alkiyama tare za ta tashi ai su shan tabar nan ba kawai zuwa kai ka dauki kara ka gwada ba ba kan ji ka je ka mika kudi kace a baka ba mafi yawan taba mutane koya suke a wajen wa abokan su haka dauke dauke kar kar kar